Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 3 ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau shugaba Paul Biya na kasar kamar ya fara ziyara aiki a Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto daga Jamhuriyar Nijar game da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin kuna gani 'yan jarida na da cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Za mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji labaran duniya.
Jama'a masu saurare barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan 1015 na talakawa ta wajen badaƙalar sayan makamai. Mataimakin shugaban kasar Yemi Osibanjo ya faɗa yau Talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan. Shugaban kasar mai ci yanzu Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe bara da alƙawarin cewa zai shawo kan matsalar cin hanci da rashawa. Sai dai shugaban kasa ya ce satar da aka yi zamanin mulkin Jonathan ta bar baitul malin kasar wayam. Tunda ya hau karagar mulki a watan Mayu, an kama jami'an tsohuwar gwamnati da dama bisa zargin cin hanci da rashawa da suka hada da tsohon mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaro Sambo Dasuki. A cikin watan Janairu, ministan watsa labarai na Najeriya ya ce jami'an gwamnati 55 da kuma 'yan kasuwa sun sace dala miliyan 670 na talakawa tsakanin shekara ta 2006 zuwa 2013. Mataimakin shugaban kasar ya faɗa yau Talata cewa babu wani jami'in gwamnati da zai tsammani cewa zai wawuri dukiyar kasa ya kwana lafiya.
'Yan fashin teku a ƙasashen yammacin Afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin suke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da 'yan fashi ta teku ta fitar a yau Talata. Mashigin tekun Gini ya zama wato ɓangaren teku da ya fi kowanne haɗari a duniya, inda 'yan fashin teku suka kai hare-hare 54 a bara. Suka kuma yi sanadin asarar dala miliyan 700 bisa ga rahoton da ƙungiyar yaƙi da fashin teku ta Amurka da ake kira Oceans Beyond Piracy ta buga. A lokutan baya, ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da 'yan fashin teku ke amfani da ita shine fashin jiragen ruwa domin su yi sata a cikinsu, in ji Matthew Walje, jagoran wallafa rahoton. Sai dai da mayakan ruwa suka fara kai ɗauki da zara an kai hare-haren, 'yan fashin tekun ba su iya ɗaukar kwanaki suna kwasar ganima a jiragen da suka yi fashi. Sufurin jiragen ruwa na taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka kamar Najeriya da Ghana da kuma Ivory Coast da ke sufurin kayan da suke sayarwa a ƙasashen ƙetare kamar mai da koko ta hanyar ruwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ake gudanar da zaben tsaye da ɗan takara a jihar Indiana da ke nan Amurka, inda ɗan takarar shugaban ƙasa da ke kan gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump yake fuskantar zazzafar takara tsakaninsa da ɗan takarar da ke biye da shi na kurkusa Ted Cruz, ɗan majalisar dattijai mai wakiltar ta jihar Texas. Mai yiwuwa ne idan Trump ya samu nasara a jihar ta Indiana ta kai shi ga samun jam'iyyarsa ta tsaida shi takarar shugabancin ƙasar kafin babban taron jam'iyyar da za a gudanar a Cleveland cikin watan Yuli. Dukan binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin zaben banda guda ɗaya RAC sun nuna Trump yana gaba, ya ba Cruz rata a waɗansu lokuta kuma da gagaruman rata. Trump ya lashe zaɓe a dukkan jihohi 6 da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan, inda ya doke abokan takararsa na jam'iyyar Republican, gwamnan jihar Ohio John Kasich da kuma Ted Cruz. duk da yake Trump bai zai iya samun yawan kwalkilan da yake bukata ba ko da ya lashe zabe a jihar Indiana na tabbatar da shi zaman dan takara. Sai dai masu sharhi kan lamura a harkokin siyasa Amurka sun bashi nasara bisa ga cewa su ganin ya lashe zabe a dukkan jihohin da aka gudanar da zabe na baya bayan nan zai iya sawa masu kada kuri'a a sauran jihohin su zabe shi.
Kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ta kasar Kenya ta gano mahaifin karamar yarinyar nan yau Talata wanda aka ceto a karkashin barguzan gini wanda ya rushe bayan kwanaki uku da rushewar ginin. Mahaifin Ralston Saisu Wasike ya ce sunan karamar yarinyar yan wata 6 da haihuwa Delaren Saisi Wasike. Masu aikin ceto sun sanar yau da safe cewa an kai karamar yarinyar wani asibiti da ke birnin Nairobi tana fama da karancin ruwa a jaka sai dai babu alamar ta ji rauni. Kimanin mutane 135 ne aka ceto daga ginin kwanan nan har yanzu ba a san inda mutane da dama suke ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau ne shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ya fara ziyara aiki ta kwanaki biyu a Najeriya. Kasar Kamaru ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fuskanci rikicin Boko Haram. Ana sa ran wannan ziyarar shugabannin biyu za su tattauna akan batutuwan tsaro, kasuwanci da sauransu. Ga Hassan Maina kaina da wannan rahoton.
Kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya yi bayanin makasudin wannan ziyara ta shugaba Paul Biya a nan Najeriya.
Shugaban Muhammadu Buhari ya je kamar shi kansa yana son ya samu haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan fitina da ta taso ta Boko Haram kafin shugaban Muhammadu Buhari ya hau mulki. Su shugabannin da kansu suke faɗa ba su da abokin shawara a Najeriya. In sun buga waya wani lokacin ko amsa wayar su ba a yi. Sai Allah ya kawo shugaban Muhammadu Buhari aka fara tattaunawa kuma ai kowa yanzu yana ganin irin nasarori karshen dangantakar nan ta yi ƙarfi a kuma ta ɗore ai harkar tsaro, harkar kasuwanci, waɗannan suna cikin abubuwan da za a tattauna.
Yawa Malam Garba Shehu a gwamnatin baya Kamaru suna ɗayar-ɗayar da Najeriya yayin da Najeriya ke ɗayar-ɗayar da Kamaru. Ku yanzu a gwamnatance a wannan zubin ya kuke kallon alaƙar?
Wannan lokaci ya riga ya wuce. Gaba Muhammadu Buhari suna aiki hannu da hannu tare da shugaba Paul Biya na Kamaru.
Tsohon sakataren harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya karamawa ce ga tarayyar Najeriya.
Wannan ya zo daidai da a samu irin wannan fahimtar tashin hankalin da muke fama da shi su ma suna fama da shi biyu da kuma rashin fahimtar da aka samu a magana da yawa wanda ya shafi Najeriya da Kamaru a kwanakin baya, misali na Bakasi da kuma sauran kasashen da aka karba a Najeriya, waɗansu kuma mun karba daga Kamaru sun shigo Najeriya. Duk waɗannan za a samu zama tare da shugaban kasa a samu fahimtar juna.
Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar Rayar Kogin Niger wanda kasashen Najeriya da Kamaru na ciki Alhaji Baba Aba dan masanin fika ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya za ta zaburar da kasashen biyu musamman a sha'anin
don in ka tuna ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kwanan a Amerika bayan da an yaba mar cewa lalle an samu nasara tsaron kasan gidan Najeriya, amma an sake nanatawa cewa in fa ba a ci gaba da tsaron da ya shafi abin da ke shigowa daga Kamaru zuwa Najeriya da kuma Najeriya zuwa Kamaru, daga Chad zuwa Najeriya, daga Najeriya zuwa Chad, daga Niger zuwa Najeriya kuma daga Najeriya zuwa Chad, idan ba a yi kula da waɗannan abubuwan ba ba a fa gama da aikin ba.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya haɗa mana rahoto akan ziyarar shugaba Paul Biya zuwa Najeriya.
Na tambayi shugaban 'yan Najeriya mazauna ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Alhaji Dr. Aziz Mustafa kan wannan ziyara da Mustabiya ya kai wa takwarinsa na ƙasar tarayyar Najeriya ga abin da ya ce.
Wannan ziyara da shi shugaba Biya ya kai ziyara ne da yake da wajensa kuma mai muhimmi ne, saboda ta gaskiya ƙasar Kamaru ta taimaka da yawa akan maganan yakan mutanen nan 'yan Boko Haram, kuma wallahi Kamaru ta sa kai da kafa tana ciki sosai. So gashi yanzu haɗa mu haɗin kaf kai da suka haɗa kai da Najeriya, to kaga dama haɗin kai sai zama sai haɗa gwiwa sai za ƙarfi ya zama ɗaya. Kuma wannan ziyaran shi shugaba Paul Biya ziyara ne wallahi mu ma ɗan Najeriya muna murna anan kuma Allah yasa ai ziyaran lafiya a samu nasara ya tafi lafiya dawo lafiya
shi ma Alhaji Rirwani Sharubutu babban dan kasuwa ne a tsakanin kasashen guda biyu
za su tattauna wannan tsakanin kasuwanci ka san dama kasuwanci tsakanin Kamaru da Najeriya dole ne za su tattauna wayannan batutuwan ne ya ba da karfin yan kasuwa cewa yan kasuwa su ma za su ji dadi yanzu
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
da kuka ji a shirin mu na rana yau ce ranar ƴan jarida ta duniya wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta yi hira da wasu ƴan jarida akan irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin su
yawancin matsalar da ƴan jarida suke fuskanta a wajen aikin su a nan jihar Jamagaran kamar yadda Ibrahim Malam Cillo ya bayyana mini basu wuce irin musgunawa da jami'an tsaro ke yi musu lokacin da suke gudanar da aikin su
to anan shi hada magaram aikin yana gudana yanda ya kamata matsalan mu daya ce wani lokaci jika da jami'an tsaro wanda wani lokaci zaga suna zakewa akan abin da bai shahe su ba ko kuma suna zakewa wajen musguna ko kuma take hakkin ma'aikatan ƴan jarida sannan kuma abu na biyu da akwai dan su labarin ko kuma abubuwa da wataran ba a sanar da mutane akan lokaci sai ga kawai kusan sai ma ai abin watakila wataran ƴan jarida ba su samu ba
shi kuwa Musa Malam Sile wani ɗan jarida da ya ce mun shi ga naune ba jiyau ba a game da irin matsalar da ya fuskanta a wani lokaci akan aikin shi
ni kati ne tunda ga naune ba jiyau ba tunda na je neman labari ne ina bisa gurin nema gurin aiki na kaga su wannan jami'an tsaro suka ci zarafin mu inda suka kama ni suka jiwa ni bisa moto da suka kamo cikin mota wanda har na ji ciwo kuma muna zamne aka rasa wanda zai ce a kai ni likita a cikin su ko a mu wani abu alhali duk da irin wannan kalubalen da muke fuskanta in kin deka leka kin gani musamman wajen neman labari da muke zuwa wajen magabata a muka walakanci a ci zarafin ka banda wannan na ba gashi kuma el gaskiya hai ta halinta inda aka huto aka bayyana cewa kasar Niger a matsayin ta na da da take da ma a yanzu ta koma baya wajen gari biyar sun shiga gabanta
Kwaso Lawal shi ma dan jarida ne ya shaida yadda aikin jarida yake a kasar nan inda yake cewa akwai incin ƴan jarida sabanin yadda abin yake a wasu kasashe
saboda yau akwai kasashe da dama a duniya mun san irin takura ma ƴan jarida da ake yi idan irin wannan sun faru yawanci ana ganin su kamar yana wata zanga zanga ko wani da makamancin haka
Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
rabuna ya dalla mai bani jarida din karanta
madalla a gaida Tamar Abari yau muna son mu ji ra'ayoyin ku shin kuna gani ƴan jarida na da cikakken ƴancin gudanar da ayyukan su yadda ya kamata sai ku kira 202-205-2655 amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar
ƴan jarida ba su zaba wani ya dauke su gaba wallahi wa wani duniya na ko karfe a yanzu nana kanar turwa suna nan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga Adamawa Assalamu alaikum waye ke magana daga Adamawa
Wa alaikum salam daga Adamawa Suleiman Yusuf daga karamar hukumar Hong Local Government wanda aka fi sani da Suleiman Turai.
Na'am, to Mallam Suleiman. Muna jinka.
Na'am, ina jinki.
Mene ne ra'ayinka?
Wato ra'ayina a nan yau.
Eh.
Shine lalle ƴan jaridu ba su da yancin kai. Ba su da yanci wajen faɗin abunda ya kamata. Su suna kokarin wajen faɗin gaskiya, amma sai kaga a wani ƙasa an kama ɗan jarida saboda dalilin ya faɗi gaskiya. An takura shi kokarin mutane saboda gaskiya ya kaskanta a ƙasar nan, babu gaskiya a duniya yanzu. Sai kaga an kama ɗan jarida an rufe shi saboda faɗin gaskiya. Mu muna fatan alheri ma ƴan jarida.
To Mallam Suleiman kenan daga Adamawa, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Hello?
Hello?
Kina magana da Umaru Ƙwarya Kunduti.
To Mallam Umaru, da Allah sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka, kai ma ka ji mu sosai. Yawwa, to yanzu muna jin.
Kina magana da Umaru Ƙwarya Kunduti mai sai da tonka sabuwar rija.
To Mallam Umaru, me zaka ce game da ƴancin ƴan jarida?
Gaskiya ya kamata gwamnatocin kasashen nan su dudduba, don su ya kamata su dudduba.
Kamar wani irin abubuwa ne ya kamata kake gani a duba, ko kuma akwai haƙoƙin ƴan jarida da ake tauyewa ta wata hanya? To layin Mallam Umaru daga Sokoto ya goce da mun ji cikakken bayani game da ra'ayinsa. Yanzu kuma bari mu je Port Harcourt.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Port Harcourt?
To Hajiya, kina tare da Salisu Mai Dabino daga Port Harcourt.
To Mallam Salisu, shin kana gani ƴan jarida na da cikakken ƴancin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata?
Kwarai, ƴan jarida su ko suke da cikakken ƴancin kamata, kwarai kuwa, don ko su ne suke fahimtar da mu komai da komai. In ba don su ba, mu da ba za mu san abubuwan da ake gudanarwa ba, musamman ma ku ma da suke ba mu filiyu da za mu bayyana ra'ayoyinmu. To haka muku, muna muku godiya kwarai, muna godiya yau da kyau. Saboda haka gwamnati ta bakku aikinku yadda ya kamata, ku kuma ku tsaya ku faɗi gaskiya da ya kamata, kamar yadda kuke faɗa dama mun sani.
To Mallam Salisu kenan daga Port Harcourt. Yanzu kuma bari mu je Misau.
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Ina magana da Ahmad daga Misau.
To Mallam Ahmad, me zaka ce game da ƴancin ƴan jarida? Kana gani suna da cikakken ƴanci?
Kai, gaskiya ina tsammani, ko kuma dai ina kita da zaton ƴan jarida ba su da ƴanci.
Me yasa ka ce haka?
Saboda gaskiya kamar akwai lokacin da ake fita na ana hana ƴan jarida shiga wuraren da ya kamata su ɗauko labaru, su bayyana, sai a hana su, a tauye musu haƙƙi. Har wani lokaci ma za ka ga an kama ɗan jarida an rufe shi.
Kamar wani irin wurare ke na Mallam Ahmad?
Kamar dai za a ce a Najeriya dai akwai inda aka yi yaƙe-yaƙe na Boko Haram, irin su Borno, Yobe da Damaturu na. A lokacin na ji ana magana ƴan jarida sun za su shiga guraren da aka yi samu matsaloli, aka ce sojoji sun hana su shiga.
To Mallam Ahmad kenan daga Misau, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na gidan rediyo VOA. Wato da farko sunana Alaramma ɗan Muhammad da jidar Mallam Muhammad a Kaduna.
Alaramma, kana lafiya?
Lafiya lau.
To madalla, mene ne ra'ayinka?
To gaskiya kamar yadda aka faɗa, ƴan jarida haƙiƙa mutane ne masu kima da minti su yayi da mutane, amma ɓangaren masu gaskiya. Akwai abubuwan da za ka lura da su, misali ko da a kotu ne in aka ce maka ana shari'a, in ƴan jarida na wurin za ka ga shari'a ana ta takatsantsan a kanta. Gaskiyar magana dai a takaice, dunƙule suna da gudunmawar da suke ba al'umma a rayuwa, amma kuma wani lokacin sukan samu matsaloli a cikin ayyukansu. Saboda haka muna fata inda irin wannan al'amura ke faruwa a duba komai dai a kundin tsarin mulki a tsare ta, ko a ba su ƴancinsu da aka ba su na su je su bincika. Su kuma da suka zo su kalli duka ɓangare biyu, su kalli dama, su kalli hagu, su zo su bayyana abin da yake shi ne gaskiya, shi ne fata.
To Alaramma daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Toro.
Assalamu alaikum, sunana Yakubu Muhammad daga Tudun Waren Toro. ƴan jarida suna da
yanci kwarai da gaske, to amma wasu daga cikin suna wasu gona da iri, saboda haka mutum zai nuna shi dan jarida ne zai ce ya fi karfin doka, to haka dole ne hukunci a hukunta shi, saboda yana suna wuce gona da iri, amma fi sabiyin Allah tsakani da Allah suna da yanci daidai gwargwado, to amma wasu daga cikin su suna wuce gona da iri.
Malam Yakubu,
sai ka hada da wani ƙarin gishiro da zaka tozar ta wani ko kuma nuna wani dai shi dai ba abin nan bane, kai kuma ka nuna kanka ka bi karfin hukuma, to haka dole a dinga musguna musu, saboda haka ina ba da shawari da Allah duk mutumin da zai aikin sa yayi aikin sa daidai gurgudu, ya faɗi gaskiya abin da zai samu ya faɗa, abin da bai sani bai gane ba ya tambaya a gaya masa gaskiya, saboda haka assalamu alaikum, ni ra'ayina kenan.
To Malam Yakubu kenan daga Toro, mun gode da ra'ayinka, kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasan tolak na kokowar gargajiya wanda za a soma a ranar Juma'a idan tabaraka wata ala ya kai mu a birnin Doso na jamhuriyar Nijar, kuma ƙasashen Senegal, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Benin, Equatorial Guinea da Guinea Conakry da ma dai sauransu, ana jiran su a wannan kwambalar ta tolak wadda aka share shekaru da dama ba a gabatar da ita ba sai a wannan karon aka sake farfadowa da gasar, sai dai za ai karon karfe ne kamar da aka saba tsakanin jamhuriyar Niger da kasar Senegal, kamar yadda ake shautar ta zato domin zaburar da ƴan wasar jamhuriyar Niger na kokowar gargajiyar. Tuni to ranar jiya hukumomin kasar nan sun dauke su zuwa wani wuri wanda ba a bayyana ma kowa ba har zuwa wannan lokaci, ana ci gaba da kimtsa su domin soyayya ta kare da ƴan kasar Senegal da ake gan sun zame ma ƴan kokowar gargajiyar na jamhuriyar Niger jar karen kafa, inda ko wani lokaci a baya-bayan nan Senegal din ce ke nasara gaban jamhuriyar Niger, amma wannan karo ƴan wasar ta jamhuriyar Niger sun ce za a yi ta takare, duk da yake sharan dan kokowar gargajiyar nan Yakubu Mummuni ba zai halarci wannan gasar ba saboda dalilai waɗanda hukumomin na kokowar gargajiyar ba su bayyana ba zo kenzu, sai dai wanda ake jiran ganin ya taka rawar gani shine Isaka Isaka na Doso, wanda za a iya cewa shi ne mai masaukin baki a wannan gasar, shi ne ke rike da kambe na kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger shekaru biyu kenan. A wani fannin kuma ana dabasa da club din Atletico de Madrid ta Anthony Griezmann dan kasar Faransa da a club din Bayern Munich na ta Faransa dan kasar Faransa shi kuma Frank Ribery, inda ake ganin waɗannan ƴan wasan guda biyu su ne kamata a ce sun karawar gani a gwabzawar da ake can ana yi yanzu haka tsakanin kungiyoyin guda biyu a neman cancantar kai ga wasannin karshe na Champions League na club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai na wannan shekarar. Kamin gobe ai karon battal tsakanin Real de Madrid da Manchester City ta Ingila, kungiyoyin guda biyu a Ingila a makon da ya gabata sun yi baran-baran ba wanda ya ci kwallo a ragar abokin hamayya, amma ana ganin cewa Real de Madrid din za ta yi ta takare ne ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu gaban Manchester City ta Ingila, ko da yake Hausa na ci ba a san macito ba sai biya ta kare. Wannan na zuwa a daidai lokacin da muhawara ke ci gaba da kabrewa a dukkan sassa daban-daban na wasannin kwallon kafa na duniya dangance da irin rawar ganin da club din Leicester ta kasar Ingila ta taka a wannan shekara, wanda yanzu haka ake ganin sai dai wani iko Allah, amma ita ce za ta kasance zakar wasan kwallon kafa na premier na kasar Ingila, club din da a can farko ko alama ba ya tunanin yana iya kai wannan mataki ba. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 3 ga watan Mayu kowace shekara rana ce ta yanci yan jarida a fadin duniya. Hukumar ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO ita ce ta kirkiro da wannan ranar don shelantar da muhimmancin sana'ar jarida. A wannan shekara da muke ciki, UNESCO ta maida hankali ne akan muhimmiyar rawa da yanci yan jarida ke takawa wurin wayewa da ci gaban al'umma. A cewar babban daraktan UNESCO Irina Bukova, wannan lokaci da duniya take shiga cikin wani hali da wasu kalubaloli na tashi-tashin hankula da canje-canje da ake huskanta a kasashen duniya daban-daban, ana buƙatar aikin haɗin gwiwa da yin tsari wurin samar da ingantattun muhimman labarai kan abubuwan da ke faruwa na yau da kullum. Wannan abu na buƙatar yanayin walwala ga 'yan jarida da tsari mai inganci wanda zai ba jama'a damar sanin wainar da ake toyawa. Sai dai kuma kusan a kowane lungu na duniya a shekaru da suka gabata muna ganin ƙarin matakan da gwamnatoci da hukumomi suke ɗauka wajen kuntatawa, muzantawa da takurawa kafofin 'yan jaridu da masu amfani da kafofin yanar gizo don hana su iya gudanar da ayyukansu. A wani rahoton take haƙƙin bil'adama da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar, a nuna cewar ƙasashe da dama ne gwamnatocinsu ke hana faɗan albarkacin baki ta hanyar ɗaure 'yan jarida masu wallafar da ke sukan lamiri, kuma suna hakan ne a kowace hanya. Suna cimma wannan burin ta hanyoyi da yawa. Wasu ƙasashe suna yin sababbin dokoki kuma suna amfani da tsofaffin dokoki wajen nuna wa 'yan jarida da kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu wahala. Suna nuna musu wariya, suna ɗaure su, suna ci musu zarafi tare da musu barazanan gurfanar da su gaban doka bisa dalilin rubuta wasu abu game da hukumomin. Wasu ƙasashe kuma suna ganin sukan lamiri tamkar cin mutunci ake musu, wanda hakan ke sanadiyyar gurfanar da 'yan jarida gaban kuliya bisa wasu dokoki da za su haramta wa jama'a faɗin aibin shugaban ƙasa ko gwamnati. A wasu ƙasashe ma ana amfani da dokokin ta'addanci da na cin mutunci, ana gurfanar da 'yan jarida gaban doka ko kuma a rufe gidajen labarai na 'yan adawa ko kuma a mayar da su a ƙarƙashin gwamnati. Don haka a wannan ranar akwai buƙatar mu sake duban irin gudunmuwa da 'yan jarida ke baiwa al'umma don tabbatar da zaman lafiya da inganta aƙidar 'yanci. Ya kamata mu yi tsayin daka mu taimaka wa 'yan jarida da ake gallaza musu, ana hana su aiki ko ana musu barazanar rufe su, kuma mu tuna da 'yan jarida da suka rasa rayukansu yayin da suke bakin aiki. Ya kamata duniya ta haɗa kai ta yaƙi cin zarafi da kuntatawa da ake wa 'yan jarida, saboda dai kimanin kashi 90 na cin zarafi da aka yi wa 'yan jarida yana faruwa ne ba tare da ma an sani ba, balle a gabatar da wani ƙara a kansa. Kuma har yanzu ƙasa da kashi 7 na waɗanda suka kashe 'yan jaridu ne kawai aka gabatar da su gaban shari'a. A ƙasidar da ya rubuta ta gabatar da rahoton wannan shekara kan batun haƙoƙin bil'adama, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce 'yancin 'yan jarida da walwalan al'umma su ne jini da ruhin aƙidar demokaraɗiyya. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Bakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan 15,000 talakawa ta wajen badaƙalar sayan makamai. Mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osinbajo ya faɗa yau Talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe bara da alƙawalin cewa zai shawo kan matsalar cin hanci da rashawa. Sai dai shugaban ƙasar ya ce satar da aka yi zamanin mulkin shugaba Jonathan ta barbaitin malin ƙasar wayan. 'Yan fashin teku a ƙasashen yammacin Afirka sun koma garkuwa da mutane, yayin da mayakan ruwan yankin suke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da 'yan fashin teku ta fitar yau Talata. Mashigin tekun Gini ya zama ɓangaren tekun da ya fi kowanne haɗari a duniya, inda 'yan fashin teku suka kai hare-hare 54 bara. Suka kuma yi sanadiyyar asarar dala miliyan 700 bisa ga rahoton da ƙungiyar yaƙi da fashin teku ta Amurka ta buga.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Martin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.